Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka. Safinatu Sada Sudangi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokanan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Litinin 1 ga watan October shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji halin da ake ciki a kadan daga cikin wasu jihohin Najeriya akan zaben fidda gwani na jam'iyyar APC da ake gudanarwa a wurare daban-daban na kasar. Najeriya ta cika shekaru 58 da samun yancin kai a yau. Muna son jin ra'ayoyinku akan hakan. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alama tarawa 1-202-205-6555. Sannan za mu kawo muku labarin wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Masare assalamu alaikum. Shugaban kasar Indonesia Joko Widodo ya bada umarni a karbi taimako daga kasashen duniya akan balayin girgizan kasar da ta auka wa tsakiyar tsibirin Sulawesi. Shugaban hukumar amintattu da lura da sakannin jari na kasar Thomas Lemburg shine ya bayyana haka a yau Litinin a shafin sa na Twitter. Yanzu haka dai an tabbatar da mutuwar mutane 844 a birnin Palu da Sulawesi, inda nan ne bala'in ya fi shafa. Jami'an kasar ta Indonesia sun bayyana fargaban su a tun ranar Juma'a cewa adadin mutanen da suka mutu za su iya karuwa zuwa dubbai sakamakon wannan girgizan kasa da wannan tsunami, musamman lokacin da masu aikin ceto suka samu sukunin isa cikin ƙauyuka da wannan bala'in ya fi shafa. Tashan jiragen sama na aiki kadan kadan, sai da yawancin masana'antu da ke samar da hasken wutar lantarki sun mutu kana hanyoyi sun yamutse. Salin da yake rangadi a garin Palu jiya Lahadi, shugaba Widodo ya ce babban bukatar da ake da ita a yanzu a wannan wurin shine samar da manyan motoci da za su kwashe kurakuzan da suka zubo kasa sakamakon rushewar gine-ginen. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa sabon yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka da Canada da kuma Mexico shine irin sa mafi girma da aka taba kullawa a tarihin Amurka, kuma zai taimaki ya kare wato ma'aikatan Amurka bayan tattaunawar ƙarshe da aka yi na wurjanjan kafin cikar wa'adin 12 daren da suka ɗibar wa kansu. Jami'an kasashen Amurka, Canada, Lahadi da dare suka cimma yarjejeniya game da batun kasuwanci da Mexico, wacce za ta maye gurbin yarjejeniyar NAFTA ta kusan shekaru 25. Shugaba Trump ya ce wannan wani babban ci gaba ne a gare mu baki daya. Yana magana ne dai sa'in da yake wa taron manema labarai jawabi yau Litinin a fadar White House. Shugaba Trump ya maida sukan yarjejeniyar kasuwanci na NAFTA ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamfe da shi a lokacin yakin neman zaɓensa a shekarar 2016. Prime Minister Macedonia ya ce zai buƙaci majalisar ƙasar ta jefa ƙuri'a akan canza sunan ƙasar a wani yunkurin kawo ƙarshen rikicin shekaru 27 da ƙasar da girka, domin Macedonia ta samu dama ta shiga cikin ƙungiyar NATO. Tun da farko, jami'an ƙungiyar tarayyar Turai da ƙungiyar tsaro ta NATO sun buƙaci ƙasar Macedonia da ta ci gaba da yunƙurinta na sauya sunan ƙasar, wanda hakan zai ba damar shiga cikin ƙungiyoyin biyu. Kwamishinan fa'ad da ƙungiyar tarayyar Turai, Johannes Hahn, ya faɗa a shafin sa na Twitter cewa yana sa ran daukacin shugabannin siyasar kasar su mutunta wannan shawara da ƴan kasar suka yanke, kuma su haɓaka shi ba tare da la'akari da bambancin siyasa ba. Sakatar na NATO Jens Stoltenberg shi ma a nasa shafin Twitter cewa yayi, ina kira ga dukkan shugabannin siyasar kasar da kuma jami'u da su samar da wata hanya madaidaiciya domin amfani da wannan domin damar da ta zo a gare su. Yana cewa har yanzu kofar NATO a buɗe take ga kasar ta Macedonia, sai dai kuma wajibi ne ya zamanto an cika dukkan sharuɗin kasa da kasa da ya dace a ce an cika. A cewa hukumar zaɓen mutanen da ta kidaya sun haura kashi 90 cikin 100 na waɗanda suka amince da wannan sauyin sunan na ƙasar Macedonia ta arewa sai dai kuma kashi 1 cikin 3 cikin waɗanda suka cancanci jefa ƙuri'a ne suka kada ƙuri'a labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC Sojojin juyin juya hali na kasar Iran sun faɗa yau Litinin cewa sun kai hari da makami mai linzami ga ƴan yakin sa kai na kasar Syria Sojojin na Iran suka ce ƴan yakin sa kan ne yake da alhakin kai hari akan sojojin da ke fareti a Azov wanda yayi dalilin mutuwar mutane 25 kana 65 suka ji rauni Iran suna amfani da kalmar takfiri wanda ke nuni ga ƴan yakin sa kan na kungiyar Sunni da kungiyar IS Kamfanin dillancin labarai na kasar ya ruwaito cewa sojojin na Iran sun harba makami mai linzami mai suna Zulfag da Kiam wanda ke cin zangon kilomita 750 da kuma kilomita 800 sai dai abinda ba a sani ba shine kowa ke da alhakin kai wa sojojin hari lokacin da suke bikin tuna ranan wato tuna yakin Iraq da Iran wanda aka gwaza a tsakanin shekara 1980 da shekara 1988 Iran ta ce ba laifin kowa bane illa na ƴan awaren kasar su da kungiyar ta IS
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Kamar yadda kuka sani ana ci gaba da zaben fidda gwani a jihohi daban-daban na kasar nan. A jihar Zamfara an daga zaben daga ranar Lahadi zuwa yau Litinin. Daga bisani kuma aka sake daga shi zuwa gobe Talata. Wakilin mu Murtala Faruk Sanyina na da ƙarin bayani.
To ai yau muka shigo daga Abuja kuma da muka zo kun san akwai matsala a Zamfara dole ne mu tabbatar da mun samu hadin kai kowa da kowa mun yi kokari mun warware matsalolin kafin nan da zamu yi in banda haka za ka yi kitso ne akan kwarkwata kuma gobe ne za a yi aikin nan da safe mun rigaya mun samu wadanda za su je su supervise wannan zaben din gobe da safe
Dr. Abubakar Fari kenan shugaban committee gudanar da zaben fitar da gwani na gwamna a jihar Zamfara na jam'iyyar ta APC yake bayyana sake dage gudanar da zaben zuwa gobe jin kadan bayan fitowa daga wani taro da ƴan committee daga Abuja suka gudanar da dukkan ƴan takara da kuma masu ruwa da tsaki da jami'an tsaro dage zaben da ya biyo ne bayan isowar ƴan committee daga shalkwatar jam'iyyar ta APC a Abuja tare da kayan aikin zaben da ranar yau inda kuma suka kwashe lokaci mai tsawo suna gudanar da wani taro domin samun daidaito da tsarin da za a gudanar da zaben mai cike da sarkakiya tare da ƴan takara har guda 9 Daya daga cikin ƴan takarar Senator Kabiru Marafa ya yi bayanin sakamakon taron wanda aka gudanar a shalkwatar rundunar ƴan sanda ta jihar da ke Gusau.
Wannan zaman da mun kai shi ne zaben, domin idan ba a samu haɗin kan ƴan takara ba, to duk abin da za a yi waje ba zai yi tasiri ba. Kamar yadda ya ce dama akwai rikici a cikin jihar Zamfara. To wannan shi ne na farkon abin da aka fara warwarewa. Warwarewar nan ta shi kuma yanzu na farko an yarda da cewa babu wani bari na jama'iyya wanda zai bada ma'aikatan zabe an yarda da cewa babu wani ofishin jama'iyya na wani bari da za a je wajen shi wajen gudanar da zabe membership tun daga an haka APC har zuwa yanzu wanda duk sunan shi yake cikin register har yanzu yana iya zuwa ya je ya zabe amma shi sai aka kara da cewa zaka zo da katin ka na INEC
to sai dai ƴan sa'o'i kafin kammala taron ne wasu matasa akasarin su mata suka tunkari ofishin na ƴan sanda rike da ganyaye inda suke nuna kosawar su akan rashin so mu gudanar da zaben na tsawon lokaci
sunana Usman Yahaya to bil haƙe mu muna wannan zanga zanga ba da sunan wane muke so ba ko wancan muke so muna zanga zanga akan mu a ba mu kayan aiki mu je kowa ya zabi wanda yake so
Aisha Abubakar to abun da ya samu ka hito muna zanga zanga muna so mu zo mu zabi dan takarar da muke so da uwayen mu da kakannin mu ba mu ci komai ba tun da sahe muna nan mun jajirce amma an hana muna
wannan ne dai karo na biyu da ake dage gudanar da zabin wanda aka shata somawa to a ranar jiya Lahadi ta hanyar yar tinke a yankunan mazabu tuni da jam'iyyar ta APC ta kammala zaben fitar da gwani na gwamna a jihar Sokoto inda mataimakin gwamnan jihar Ahmad Aliyu ya lashe zaben inda a jihar Kebbi kuma jam'iyyar ta yi matsaya akan gwamnan jihar Abubakar Atiku Bagudu a matsayin dan takararta ba hamayya Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka daga Gusau a Najeriya
To an gaida Murtala Faruk Sanyinna daga jihohin Arewa maso gabashin Najeriya kuma ga Haruna Dauda Biyu dauke da ƙarin bayanin yadda ake ciki.
A jihar Borno, Professor Umar Zulum ya lashe zaben maguri 4433. Haka zalika a jihar Yobe, wato makwabciyar jihar Borno, nan ma an gudanar da zaben fidda gwanin inda Alhaji Mai Malabuni ya samu rinjaye da guri 2797. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To an gaida Haruna Dauda Biyu. Yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan shekaru 58 na samun ƴancin kan Najeriya daga mulkin mallaka. Amma kafin nan ku shakata da wannan.
Al'umma ta dina zamu je. Al'ummar mu ina zamu je. Yanga tata Najeriya da ke nake kwatance ashe. Ke take shi ashe ban iya iya take ba ban iya wance take ba wai me ake nufi kamar mu ba kamar tande na ce wai me kuke nufi ban so ni kasa ta tauma ce manyan kasar gana Najeriya ku zo kan tauma ce muna gani muna ji
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655.
To assalamu alaikum, mun samu kiran farko daga Nasarawa. Assalamu alaikum, dawa muke magana.
Assalamu alaikum, salam Bashir, sai nayi daga Jami'in Lafiyan Bari Bari.
To malam Bashir, muna jin ka. Assalamu alaikum.
Riya murnin cika wannan shekara na 58 da aka yi. Wannan abin ya ba ni kore da gaske. Kuma idan muka duba tun farko da wannan kasa ta samu cinkanta yanzu haka gaskiya an samu ci gaba marasa misaltuwa. Sannan muna son amfani da wannan damar kira ga shugabannin mu ne yanzu da kuma masu zuwa nan gaba su yi kokari su tsora a kan abubuwan da shugabannin mu suka yi a baya, don kuwa gajicewa da kokarin da suka yi a baya sai sa har Najeriya ta dunkule, har yanzu muna ci gaba da dunkulewa a matsayin ƙasa al'umma ɗaya. Mai magana Bashir Tela ne daga nan Lafiyan
Bari. To mun gode ƙwarai malam Bashir, bari mu koma Kaduna. Assalamu alaikum. Dawa muke magana. To muna sauraron ka.
To gaskiya alhamdulillah, kayan Allah shikara sai ta aika gaba. Daga lokacin a gaba sun ji muna yan kanana sosai, amma dai dan a ƙarshe gobanin Najeriya na baya musamman Babangida, kayan da Allah ka ba a Najeriya ya yi kyau ya local government wajen 180. Sai gwamnati uku da kuma da kota Abuja ka wuta. Saboda kayan yanzu da musu gobanin na kwaje sosai, alhamdulillah na gode.
To mu ma mun gode ƙwarai. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka. Ga wani kira daga Assalamu alaikum. Daga ina ake magana?
Alhaji Babaji ne ne gwanjo da kasar Plateau Kandahar.
To muna jin ka.
To a gaskiya Najeriya mai ci gaba, amma sai dai kai so mun samu kuma wanda zaka da hande ne kusan madabiro. Har da zuba a soka wai. wani shugabannin baya ba haka suka yi ba. Saboda haka muna nan mun gara musu ido mun bar su da Allah, wanda kuma ka jiyar halaye su da Allah. Da talauci da aka bar mu a ciki, amma shi gaba kan an samu nan ya gari.
To mun gode kwarai. Mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari kuma mu je jihar Lagos. Wake magana daga Lagos?
Assalamu alaikum. Kuna mu gode Isiya wasa daga nan jihar Lagos.
To mallam Isiya muna jin ka.
Allah ya sa mu ce alhamdulillah gaskiya kasan mu kuna gode a sati da kwarai da. Saboda gaskiya yayin suka ji kin da ake yi a Najeriya sun yi hawa da dama. Amma a nan nake da gwamnatin Najeriya ya kudu zan ka taimaka ma yayin kin da an ta kuma ka san samari da sauran mutanen azanga da kana albashin da.
To mun gode kwarai da ra'ayinka. Mun gode. To daga Lagos kuma bari mu koma Yobe. Wake magana daga Yobe?
Na magana da Hamisu.
To mallam Hamisu muna sauraron ka.
Karamar hukumar Jakko.
To muna sauraron ka.
Yawa ina yawan kira ne ban san wace.
Sai yau. Ranar cika mulkin Najeriya shekara 58. To mun gode kwarai. To mun rasa wannan kira. Kana jin mu?
Ina ji.
To menene ra'ayinka akan wannan yancin kai da muka samu shekara 58 da ta wuce?
Wato na kira ku ne akan dama ina neman ne ban gaisa ba.
To to mun gaisa, mun gode kwarai da gaisawa. Bari mu koma kuma Kebbi. Assalamu alaikum.
Wannan wa alaikum salam.
Wake magana daga Kebbi?
Abdullahi mai zuma bila wa karamar hukuma Shanga local government.
To muna sauraron ka mallam Abdullahi.
Eh to wannan abin da ya same mu, mun murna wannan abin din. Saboda mun ce mu a nan Najeriya. Kuma dan shi ne zai wannan shugabancin da Allah ya tsara ba mu ga shugaban kasar Janar Muhammadu Buhari.
Mallam Abdullahi. Mallam Abdullahi, ka san kana nan lokacin da aka bada yancin kai?
Wallahi sannan ban da yanzu ni dan matashi nake, amma dai
ina bakin da to muna jin ka faɗi ra'ayinka. Na dauka ai ka kai lokaci in ce to da yadda da yanzu.
Ai gaskiya mu yanzu ga bakin gutsura muka zai gutsura bakin dai wannan mariko da na shugaban kasa, mu mun ga ci gaba hakikanin gaskiya.
To Allah ya kara mana ci gaba.
Wallahi.
To mun rasa wannan layin. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Daga ina ake magana?
Daga Lagos.
To muna jin ka, da wa muke magana kuma?
Kina magana da Adaliya Dan Garwa.
To muna sauraron ka.
A gaskiya wannan rana, wannan abin gaskiya mu muna murna wannan abu, dan mun samu ci gaba gaskiya kwarai da gaske. Mun samu ci gaba.
Muna jin ka.
Cin tage. Wani Allah kare taimako.
To amin amin. To daga Lagos kuma bari mu koma jihar Taraba. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Da wa muke magana? Eh muna jin ka.
To sai da Hassan Iliyasu daga sabon gidan jihar Taraba, Gaso local government.
To barka da shigowa.
To shi mu mai muka muku ne hata a jihar Taraba, ba ku da cikin gidan ba Taraba, da dan mun Taraba ba sanar mana ba. To da kan mu sai mu ba Taraba.
Eh?
Ba ma jin rahotanni mu na Taraba ne.
A'a, in kuka sa kai za ku ji, in kuka sa kunne za ku ji.
To ga shi mu an yi ta bare rahotannin Bauchi da ina da ina da har yanzu mu Taraba ba mu jin ba mu san mu yi takarar mu duk suna ta shirme ba mu ga ne ba kai abin da ke tafiyarwa.
Idan kuka kasa kunne za ku ji. To layi. To amin amin. To salamu alaikum. Salamu alaikum. To mun rasa wannan layi na Taraba, ga kuma wani daga Kebbi. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Ajiya barka da aiki.
Yawwa barka ka dai, da wa muke magana?
Sunana Bala na Bute na Sarakan kan jama'a na Kebbi State.
To mallam Bala muna sauraron ka.
Ta alhamdulillah sai mu yi godiya ga Ubangiji da wannan lokaci da ya kai mu na cika shekara 58 da independence. To kuma muna godiya ga Allah saboda tarihin da muke ji ga iyayenmu da kakanninmu waɗanda ke zaman bauta sun ka kai har sun fara samun 'yancin kansu, sun ka zo sun kai fama da mulkin soja, aka fara yin demokradiya, kuma daga cikin demokradiya aka fara hukunta masu laifi daga cikin waɗansu ma'aikatan gwamnati. To muna sa ran insha Allah mun samu cigaba a Najeriya. Ubangiji Allah ya kara mana cigaba.
Amin. Mun gode kwarai. To bar mu koma Kaduna. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To da wa muke magana?
Sunana Alhaji Musa Garu, mai radio da recorder kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musa, muna sauraron ka.
To alhamdulillah, gaskiya al'amari muna farin ciki da Allah ya kawo wannan rana ta wannan tagar da Oktoba din nan. Gaskiya abin farin ciki ne ga mu 'yan Najeriya, kuma muna fatan shugabannin mu su dage gantse akan sun ga sun kyautatawa su kan talakawa da suke mulka. To idan aka yi haka za a samu cigaba fiye da haka. Amma babu shakka, gaskiya al'amari an samu cigaba 100% daga cikin kasar 100 dai an samu kusan 75.
To alhamdulillah,
idan aka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a samu a duke mana wannan 30 ya kasance mun samu mun sha na talakawa Najeriya suka kasance suna harkokin suna jin daɗin walwala da ainihin abubuwan da ya kamata. Kuma Allah ya kara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƙarshe ne miki fata alkhairi. Allah ya
kara mana zaman lafiya da kwanciyar. To bari mu koma Bauchi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wake magana daga Bauchi. To mun rasa kiran mu daga Bauchi. Ai yanzu dai kuna tare da
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Barka.
To muna sauraron ka.
To madam, da gaskiya wannan abu na ji dadin sa game da cewa an samu wannan jinkin kai a kan wannan al'amari. To a magana ta Allah dai, alhamdulillah zan iya cewa Najeriya din ita ta tashi da ainihin kawunta, kuma za ta tafi da ikon jirgin lan.
To mun gode kwarai.
Ina muku barka da yawa, ina muku barka da wannan al'amari.
To mun gode kwarai, bari mu koma Kebbi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wake magana daga Kebbi?
Muna magana Atiku dan Ladi, Suru local government mai Roba.
To muna jin Kamala Atiku.
Lala, ina so in ba shugaban kasa Muhammadu Buhari shawara.
To
Allah kamar da Godolo Jonathan Buhari ya ci zaɓe ya bashi mulki cikin ruwan sanyi, da Allah idan aka yi zaɓe idan Buhari ya ci, to alhamdulillah, in ma bai ci ba, to da Allah da Annabi yi koyi ga Godolo Jonathan wanda ya bashi mulki, ba wanda ya ci mulki cikin ruwan sanyi.
To me za ka ce kan wannan cika shekara zagayowar ranar 'yancin kai da Najeriya ta samu shekara 58 da ta wuce?
Wannan sai in ce alhamdulillah, sai mu ƙara yin addu'a Allah ya taimake mu ka samu ta samu zaman lafiya.
To mun gode kwarai. Har yanzu dai muna jihar Kebbi. Salamu alaikum. Salamu alaikum.
Salamu alaikum.
Wake magana daga Kebbi? Wake magana daga Kebbi?
Musa Wanzam ne.
To Malam Musa, muna sauraron ka.
Daga Fakai local government Mahuta.
To muna sauraron ka Malam Musa.
Wallahi na dade ina fitrain din nan boku ban samu ba, sai ina kuma gaishe ku.
Ina kai sa a kuma ka samu a wannan rana ta zagayowar ranar 'yancin kai, me zaka ce game da haka?
To Ubangijin Allah ya maimaita mana.
To amin.
Allah ya sa mu ga 2000 da nawa ma zan ce barkatai.
To amin amin.
A tashi.
So da wannan kira na Malam Musa daga Kebbi muka kawo ƙarshen ɗaukar wayar mu ta yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa ƙarfe 4:53. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da ganin wannan rana ta farko ta wannan wata na Oktoba, kuma muna jinjina mutanen Najeriya kan ganin wannan rana wacce ita ce ranar da ake shagalin cika shekaru 58 lokacin da Najeriya ta samu 'yancin kanta. To bari mu fara da hukumar kwallon kafa ta Afirka, wato CAF, wacce ta ba da sanarwar cewa ta yanke shawarar za ta ba da cikakken goyon bayanta gaba ɗaya, wato ita Afirka din, ga shugaban hukumar kwallon kafa na duniya Gianni Infantino, wanda yake neman ya tazarce a sake zabansa a zabe na baɗi da za a yi Allah ya kai mu, kamar da shi shugaban CAF din Ahmad Ahmad ya ba da sanarwa a jiya Lahadi. to ita dai hukumar ta kafa bari na wannan niyyar nata na bada goyon bayan ga shi shugaban na FIFA a taron da take a kasar Misr to sai dai abun kula nan shine cewa irin wannan goyon baya da hukumar kwallon kafa ta Afrika take bada tabbacin sa ga shugaba irin na FIFA ba wai abu ne da yake tabbatar da cewa zai samu dukkan kudin su ba domin a can baya an ce an sha samun irin wannan alƙawari amma idan ranar zaben ta zo sai wasu kungiyoyi ko kasashe na Afrika din su zame su goyi bayan wani to a cikin watan Yuni da ya gabata ne dai shi Infantino ya bada sanarwar niyyar sa na cewa zai saki neman a zabe shi a matsayin shugaban hukumar kwallon ta duniya idan an yi wannan zabe a watan Yuni na shekara mai zuwa ta 2019 a birnin Paris izuwa wannan lokaci da muke baku wannan labari dai ba wani dan takara na daban da ya fito ya bayyana kudirin sa na yin ja-inja da shi Infantino idan a zo wannan zaben to yayin da haka take faruwa hukumar kwallon kafa ta Afrika CAF dan hade layo ta bayyana cewa Ghana ce za ta dauki dawainiyar gasar cin kofin kalubalen ka na mata na Afrika wanda za a yi a watan Nuwamba wannan shekara idan Allah ya kai mu to sai dai yayin da take tabbatar da Ghana a wannan matsayi har yanzu magana baiwa kamar damar ta dauki dawainiyar gudanar da wannan kofin na kalubalen ka na maza na Afrika wato Cup of Nations a shekara mai zuwa din bata tabbata ba a kashin gaskiya ma dai an dakatar da maganar aka ce har sai zuwa karshen watan ba din to yayin da take dakatar da yanke shawara akan ko ta bar kamar ta dauki da wannan wannan kwallo abu guda da CAF ta tabbatar shine ranakun da za a yi wannan wasan da tace za a yi shi daga ran 15 ga watan Yuni zuwa 13 ga watan Yuli na shekara mai zuwa wanda ya sha bamban da abinda aka saba yi a al'ada domin galibi a cikin watan Janairu aka yi wannan gasa kuma kan gari a kasar Australia inda wani alƙalin wasa da ake kira Victor Mara ya fadi ya yanke jiki ya mutu kuma a nan take a lokacin da yake alƙalancin wata kwallo da ake yi a birnin Freetown ranar Talata da ta gabata wannan lamari da ya faru ne ana sauraron 'yan mintoci kalilan kafin a gama wata kwallo ma da aka ce an samu mutane maya da suka je kallanta da aka yi tsakanin kungiyar Kurube da kuma Falcon 12 FC to an ci ayi kokari a farfado da shi wannan alƙalin wasan matashi din shekaru 27 da haihuwa amma nan take aka ce bayan da aka kai shi asibiti ya ce gagarin ku ba dai ce ga dalilin abin da ya jiyo ajalin nasa ba amma dai an san cewa wannan a tarihin Saliyo shine karo na farko da aka samu wannan alƙalin wasa da ya yanke ya suma kuma ya mutu a lokacin wasa to jama'a abin da ya sauka labaran wasannin yau kenan daga sashen wasu na murar Amurka mun ba ku lafiya
yanzu kuma ga labarai amma a takaice
Shugaban kasar Indonesia Joko Widodo ya bada umarni a karbi taimako daga kasashen duniya akan bala'in girgizan kasar ta aukawa tsibirin Sulawesi Shugaban hukuma amintattu da lura da sakannin jari na kasar Thomas Lemburg shine ya bayyana haka a yau Litinin a shafin sa na Twitter yanzu haka dai an tabbatar da mutuwar mutane 844 a birnin Palu da Sulawesi inda wannan bala'in ya fi shafa Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa sabon yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka, Canada da Mexico shine irin sa mafi girma da aka taba kullawa a tarihin Amurka kuma zai taimaka wurin kare ma'aikatan Amurka bayan tattaunawar ƙarshe da aka yi hurjanjan kafin cikar wa'adin 12 dare da suka sawa kansu jami'an kasashen Amurka da Canada jiya Lahadi da dare suka ci matsaya a yarjejeniya game da batun kasuwanci da Mexico wacce za ta maye gurbin yarjejeniyar NAFTA ta kusan shekaru 25 Shugaba Trump ya ce wannan babban ci gaba ne a gare mu baki daya yana magana ne ko sa'in da yake wa taron manema labarai jawabi a yau Litinin a fadar White House Prime Minister Macedonia ya ce zai buƙaci majalisar ƙasar ta jefa kuri'a akan canza sunan ƙasar a wani yunkurin kawo ƙarshen rikicin shekaru 27 da ƙasar take yi da girka domin Macedonia ta samu dama ta shiga cikin ƙungiyar NATO tun da farko jami'an ƙungiyar tarayyar Turai da ƙungiyar tsaro ta NATO sun buƙaci ƙasar Macedonia da ta ci gaba da yunkurinta na sauya sunan ƙasar suna wanda hakan zai ba damar shiga cikin ƙungiyoyin guda biyu
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayewa da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Letters Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau Safina Tasada Sodangi ke cewa mu kwana lafiya